daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Ba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 1 ga watan Mayu na shekara 2019 za mu tattauna akan ƴan matan Chibok da aka yi garkuwa da su a shekara 5 da suka gabata. Ko yaya ƴan uwansu suke kallon wannan lamarin?
Akwai pop cewa wannan ƴan matan suna nan da rai, wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba, suna nan da rai. Ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa ƴan matan Chibok a bar maganan su, da keep saying cewa suna aiki akai. So muna da ban gaskiya cewa ƴan matan nan suna nan da rai kuma za su.
Haka yake Amina, kamar wasa fa a kwana a tashi har wai an yi shekara 1.5 da aka yi garkuwa da ƴan matan Chibok. A watan jiya ne aka cika shekara 5. Mun sa ido mu ga ko wasu matakai gwamnati, kowane matakai gwamnati za ta dauka, amma sai muka ji shiru. Dalilin da yasa a yau za mu tattauna akan wannan batu, wakilinmu na sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamarin.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce shin kuna ganin gwamnati na kokari wajen kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Hamza Balarab Alhazawa, inda yake assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya gwamnati tana iya kokarinta, amma dai ya kamata ta ƙara jajircewa dangane da harkar tsaro, ku huta lafiya.
To Hafiz, sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau, shi kuma ya ce sanannu gwamnati ke kubutarwa, su kuma boyayyu sai dai ƴan uwansu su biya kuɗin fansa a sako su.
To sai kuma amsar haɗin gwiwa ta Yahaya Dannau Azare da Kadora Digaga ɗan Fulani Warji, inda suka ce to gwamnati na kokarin yi kaɗan, yana da kyau ta ƙara ƙaimi a kokarin da take wajen shawo kan matsalar garkuwa da mutane.
To sai kuma amsar Mansur Baburu na Fada, shi kuma ya ce salam yau da gobe, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar yin garkuwa da mutane da ya zama ruwan dare a ƙasarmu Najeriya, amin.
Ita kuma Khadija Bawuro El Napati ta ce tabbas gwamnati tana iya bakin kokarinta wajen kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su.
Abdul Muttalib Mande Magariya kuma ya ce mana yau da gobe ikon Allah, gaskiya babu wani ingantaccen kokari da gwamnati ke yi gurin ceto waɗanda suka fada hannun masu garkuwa da mutane.
Shi kuwa Kabiru Nasir Sheme ya ce assalamu alaikum yau da gobe, ba shakka gwamnati na kokarin kubutar da manyan mutane waɗanda suka jibanci ƴan jam'iyyar su, amma talaka sai dai danginsa su yi karo-karo don kai kuɗin fansa.
To sai kuma amsar Sani Musa Abubakar Dan Zango, shi kuma ya ce salam yau da gobe, ni a ganina gwamnati ba ta wani kokari, saboda har gobe ana ci gaba da sace jama'a.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Babani Basko Azare, inda ya ce a gaskiya gwamnati na iya bakin kokarinta, abin ne da yawa wai shege da hauka da Boko Haram za a ji ko da masu garkuwa da mutane.
To Hafiz, ka ji shi kuma abin da ya ce mana.
To Allah ya kyauta.
Mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da tattaunawar da ya yi mana da jama'a akan wannan lamari.
Barkanmu da shigowa wannan zaure na yau da gobe, inda za mu tattauna kan cika shekaru biyar sun sace matan Chibok a makarantarsu ta sakandare da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. Ina tare da shugaban al'ummar Chibok mazauna Abuja, shi Keke Mute, sai kuma dan uwan ɗaya daga matan da har yanzu ba kwato ba, shi Peter Joseph, wanda ƴar uwarsa Elizabeth har yanzu take cikin mata 107 da har yanzu ba a gano ba. Kazalika muna tare da Kasimu Megari, wanda mukamansa suna da yawa. Na farko shine mai kula da baki a option campaign na shugaban Muhammadu Buhari, wato shi yake kula da bakin shugaba. Kazalika kuma shine shugaban matasa na shiyar arewa maso gabas gaba daya na jam'iyyar APC mai mulki. Bari mu fara da Keke Mute. Yanzu shekara biyar har yanzu akwai matan da ba su dawo ba, wani hali ake ciki ne ta bangaren ku?
Kai hali da gaskiya akwai bakin ciki. Bakin ciki mu ba a iya lissafinsa, saboda abubuwan da yawa ne. Na daya, wayannan ƴan matan nan yau ne gobe ne, yau ne gobe ne, gashi na har ya kai shekara biyar. A kuma shekara biyar din nan an iya samu 107, amma 112 nan ba mu san menene, ko ana aiki a kai ko ba a aiki a kai ba mu sani ba. Iyaye suna nan kulle yomi tunani. Kamar ni misali, matan yayana wanda kuma yarta har yanzu tana ciki wayanda suna ciki jejin nan, kullum wani lokaci tana ba ta haukace ba dai, amma duk in ce ta yi kusan haukace, domin wani lokaci in ta tuna da wannan abun sai ta tafi fashe mana da kuka, sai mu rasa abin da zamu yi. Mu da kanmu, ni da kan nan, da wani lokaci ni da kan nama, wallahi in wani lokaci na tuna da wannan yarinyan nan, sai a gane cewa in ko matana ta kawo mini abinci ba na iya ci in tunani ta zo mini. Saboda haka gaskiya muna da wahala na wannan abin da ya same mu. Iyaye yanzu fiye da 20 sun rasu saboda tunani da trauma wanda ya same
mu. Saboda nufin cikin iyaye,
a cikin iyaye na matan nan wanda suka wanda suna jeji har yanzu, to abubuwan da yawa ne ba za mu iya musu lifta ba. Amma kuma abinda
mai tashin hankali ne ya jawo sanadiyar rasa rayukan nasu, ko kuma wasu cututtuka ne?
Cututtuka na tunani, trauma, abun stroke ne, wayansu ba da stroke, wayansu ne abubuwan ne kala-kala. Kai ma ka san cewa irin wannan abu ya same ka, wani lokaci abinci ba za ka cinye har ya ishe ka ba. To abubuwa da yawa zai shiga. Dan kuma abinda magaba daya da ya ba mu mamaki wannan shekara musamman da muka shiga nan, kowane rana sati ba zai wuce ba sai aje ayi attacking a kasar Chibok. Sati ba zai wuce ba aje ayi attack, har ya kai yanzu garuruwa fiye da 10 wani abu da mutanen sun kore mutum gaba daya, an kashe mutum barin da yadda za su shiga garin, kuma ba su kashe mutum kuma za su kune garin gaba kunus. So muka yi da mu tambaya tun me inda ga iyayenmu suna hannu wayannan mutanen, gwamnati tun me ba za su kare mutanen nan ba? Iyaye wanda har yanzu tunani iyayensu ma kawai ya isa su, amma kuma gashi nan lafiyansu a cikin gari ma, a cikin kasar ma ba za su iya samu ba.
Kiki Mute, bari mu tambayi
shi ne damuwan namu, yanayin da muka samu kamar
yawa. Bari mu tambayi shi Peter Joseph, wanda ƴar uwarsa Elizabeth take dajin nan, tunda aka sace ta shekara biyar kun samu labarin ta?
Ba labarin ta ba, ba mu samu labari daga gunta ba, sai dai ɗaya da ta samu ta fito ta ce mana tana nan lafiya kalo, kawai shi ne abin da muka ji, ba mu ƙara jin wani labari gare da Elizabeth.
A fijar kamar ba ma jin ka sosai sosai, watakila ko sai ka ɗaga murya.
Okay.
Ba mu labarin cikin waɗannan shekaru biyar, tambayar da muka yi ma cikin waɗannan shekaru biyar kun ji labarin inda Elizabeth take?
A'a, ba mu ji labarin inda Elizabeth take ba. Ba wanda ya san inda take tunda aka kwaso su daga makarantar da suke, ba mu ƙara jin labari akan Elizabeth ba. Sai dai ɗaya da ta samu ta fita ta ce mana suna tare a hannun wannan mutanen, har ita aka samu aka karɓo ta, amma ita Elizabeth ba labarin ta har yanzu.
Wato ma'ana akwai a cikin waɗanda aka samu 107 ɗin nan ne suka bada labarin sun gamu da ita a dajin nan?
Kwarai kwarai.
Ami ta bada labarin, tana nan cikin ƙoshin lafiya ko kuma menene asalin halin da take ciki yadda ta faɗa muku?
To kana hannun mutane wadda baka san su ba, kuma mutane ne masu kashe mutane anyhow, ai ba za ka iya cewa kana nan ƙoshin lafiya ba. Ita dai tana nan da rai, amma ƙoshin lafiya to ba maganar ƙoshin lafiya, tunda baka kusa da waɗanda kana kaunansu.
me kuke fata zai faru tunda yanzu an shekara 1 zuwa 5 wasu har sun fara ma ɗebe tsammanin cewa za a iya gano sauran matan nan kamar an yi magana ma wasu za su ce ko wasu hare-haren jirgin sama sun sa wasu daga cikin su ba mamaki ma ba sa raye amma an ce dama shi dan uwan mutum in yana raye ko baya raye ma watakila akwai wani abu da kuke ji a jikin ku wasu mafarki da kuke na albishir ko kuma na tashin hankali me zaka ce
okay kamar na ansa question naka in ka tuna kamar wannan ɗan matan su zo former president Obasanjo kamar a sako ɗan matan nan guda 107 yace a bar maganar matan bara iya samu su ba kuma da sauran su da ya tafada amma daga nan an zo an samu har 107 which means har yanzu akwai hope cewa wannan ɗan matan suna nan da rai dun wanda suka fito ba su ce mana su mutu ba suna nan da rai kuma ban haka ba mu ji daga wurin gwamnati sun ba mu closure cewa ɗan matan cibo a bar maganar su kuma ba they keep saying cewa suna aiki akai so muna da ban gaskiya cewa matan nan suna nan da rai kuma za su fito
amma fitin wai kai dan jihar Borno ne na san wasu suna cewa ba mamaki matan nan a ce suna dajin nan wasu suna da tababin cewa ba dajin Sambisan nan bane ba mamaki ko suna kasar Chadi ko suna Kamaru amma kai ya labaran da kake tarawa daga matan da suka fito din nan ya kake ji ka yadda cewa suna wannan dajin ko kai ma kana kokonta wannan labarin
to takamammai inda zaba matan nan suke da ba wanda zai iya ga maka yanzu ni in an ce mun suna cikin Maiduguri ma zan yarda matan
me yasa
to mutane suna tafiya daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan ai baraka san inda suke nan takamammai ba to in an ce suna cikin Sambisa Forest zan yarda in an ce suna jihar Niger zan yarda in an ce suna nan a Chadi zan yarda ko Cameroon zan yarda amma dai ni dai na san suna nan da rai
kafin mu koma wajen keke mota bari mu tambayi Kasimu mai gari kai ne mukarrabin shugaba Muhammadu Buhari wanda ya yi alƙawarin matan nan Allah da duka za a kwato su kaji abubuwan da su waɗannan ƴan uwan waɗannan matan suka faɗa mi zaka ce
da farko ina taya su bakin ciki da jimami wanda ƴan matan Chibok din nan dai ba yan uwansu ne kadai suke cikin bakin ciki ba in ka duba fafuka da ake yi a cikin mutane da suke fitowa mutanen Chibok ba su kai digo ɗaya cikin ɗari na masu fitowa suna taya su fafuka a ga yadda za a fito da wayannan matan ba don haka ina taya su jaje kuma mana addu'a Allah ya fito da wayannan yara da farko dai shugaba Muhammadu Buhari duk wanda ya ce bai hoɓɓasa ba ko bai yi kokari ba to ina ganin bai dubi al'amarin da kyau ba ko kuma dai ya faɗi son ran shi da farko dai ni ɗan yankin arewa maso gabas ne na san yadda ya zo ya samu ƙasan nan kuma kowa ya sani kuma da ya zo don ya tabbatar da yankin arewa maso gabas ta rabu da wannan bala'i da tashin hankali da muke ciki
Kasimu mai gari na ga kamar kana neman sauka daga layi ka koma maganar tsaro gaba daya ko yaki da yan boko haram muna maganar
shekaru ba a yi shimfiɗe ba za a kai ga wayannan ƴan mata ba
muna maganar shekaru 5 ne da sace matan Chibok kuma watakila nan ga za mu taɓo ma har maganar yarinyar nan da ta sauratar da Ciliya Sharibu
da farko in ba a yi shimfiɗe ba za a kai ga inda kuke so din
ba wai muke so ba darasin da muke tattaunawa ne
darasin shine a takaice a kalla dai zuwan shugaban kasa a cikin shekaru 3 da rabi da yayi ya gano ƴan matan nan guda 107 kuma har gobe yana kan cewa in Allah ya yarda yana kokari sai an gano sauran don haka ba za mu yanke zato ba a ganin yanayin yadda mutane mu suke fafutuka wato jami'an tsaro in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba sauran ma insha Allah za su samu su rabu da wayannan mutanen su dawo cikin iyakansu
mazan Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su birnin Germany, shirgin birnin Ingila, to ja kada da Italia in ya dan koka ya kariya. Bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga Nasiru domin jin karshen tattaunawar sa.
Kiki muce akwai lokacin da aka gano wasu daga cikin matan nan har aka zo da su nan Abuja, duk da dai ba a bawa manema labarai sosai sun samu sun gana da waɗanda suka dawo din nan ba. Kai kana cikin waɗanda suka shiga wannan wajen, faɗa mana ya ka gan su, ya suke magana, ya yanayin rayuwarsu ta saki da irin tunaninsu.
Ai Malam Nasir, abin bakin ciki ne a lokacin da aka samu ƴan matan nan. Ni da kana gani ne wannan, kamar yadda na gaya muku da farko, a ƴaƴana guda biyu da suke ƴar yayana da na kanina, a lokacin da ɗaya ta fita ta maman da wato na kanina kenan, ta maman da baban da gwamnati ta kira su zo su ga wayannan ƴan matan nan, sai suka zo da wuri na gaya musu zo da wuri kada su yi jinkiri. Sun zo sun kwana a gidana da sassafe. Ni na ɗauko su da sauran wayansu a iyaye da ƴan'yansu masu zo su shida, da na kai su a gidan shi a lokacin Hajiya Aisha, ita ce minister na women affairs.
Hajiya Aisha Jumaila.
Ya to da na kai su da ta ganni shi minister, ko saboda muna fafutukan tabbatar zuwan ƴan matan nan, ta iya gane ne ban san dalilin ba, don ban taba haɗu da ita ba. Tana ganni ta ce ta gawa don tare da chairman nawa ne, don lokacin ne vice ne na kada na cigaban mutane Chibok a Abuja. So da ta ganni ta ce ta gawa chairman kai kadai ne zaka je ka gani wayannan ƴan matan nan, kai kadai ga duk mutane mu wanda suka dawo daga ci iyayen da suka da mata da maza duk suna cikin falo na ta babba, kai kadai ne. Sai chairman nawa ya ce a ya Hajiya, ni nazo tare da makaraba nawa shi vice nawa dole zamu je. Ya ce ina ita da kanta ma ba za ta iya ta gan wannan ƴan matan ba, balle ma wani kai din, saboda dai kai ne chairman ne. So ina tabbatar maka Malam Nasiru, mutanen nan sun zo suka tafi kane na mamaye mako ya ce a to da suke yayanan da ya kawo ni ma ba zai iya ya gani ƴarta ba, to za mu tafi. Shi ma bai magana ba, sai na tashi ni kadai a cikin jama'a na da yawa a lokacin chairman na local government namu yana tare da su. So sai na fita ban iya gani kuma duk an banda shi chairman namu, wato lokacin da mutane na 21 nan da suka fito kenan da nake faɗa nan. So na fita shi kadai chairman ne ya je ga wannan ƴan matan, har muna jira 82 su zo su fito. Haka ne kuma wancan ma har chairman din ma a cikin 82 na an hana shi ya je ya gani, balle ma ni da sauran mutane Chibok wanda suna mazaunin Abuja duk aka hana mana mu ga wani ƴan matan ƴan matan na sai da suka zo na sun je sun kusan shekara ɗaya, bayan da sun gama shekara ɗaya ana yin profiling nasu da sauran abubuwa, suka je makaranta suka yi kusan shekara ɗaya. Ita ƴar kani nan ta ce to za ta zo ta yi hutu a gidan babanta a Abuja, shine ta zo a hutu, shine na ganta da ido. Saboda haka har wannan lokacin da sai da gabaɗaya aka raba mu shugabanni na mutane mu wanda za mu iya mu ba da shawara yadda za a yi ilimin da wani mun rubuta maka abin nan takardu ɗaya-ɗaya so hudu ko biyar, muna ba da shawara gwamnati ko gwamnati su gaya mana su ba mu reply cewa ga abin da muka duba a cikin shawaran da muka da ko ɗaya ba su gaya mana magana. Saboda haka mu ba za mu iya mu yi magana a kan ƴaƴan bisa makaranta, amma dai mun gode da an kai su makaranta din, amma shawara da kuma yanayinsu da kuma yadda suke tafiya a makaranta, cigaban da suke samu, wallahi ba mu sani ba, saboda an hana mu sani.
Kiki za mu ba mamaki an jima mu tambaye ka menene dalilin da ya sa kiki tunani aka hana ku ganinsu, amma duk da haka bari mu tambaye shi Peter Joseph. Fita yaya za ka ce ga gidanku nan dai har yanzu babu Elizabeth. Yaya gidanku yake yanzu da ga nan yar uwarku har yanzu ba ta nan? Ya kuke zaune a gidan? Ya kuke ji a ranku?
To, ana cikin bakin yanayi tun daga ranar da aka faso dauke su a makaranta har yau din nan. Kamar yadda ya faɗa maka, ita mamana ta yi rashin lafiya saban tunanin wannan yaren har ta zo nan Jos Binham University Teaching Hospital. Doctors suka ganta 2016-2017. And da lokacin nan da ta zo sai mata tambaya da suka gano cewa arta tana cikin waɗanda Boko Haram suka iba, sai suka mata tambaya shin ko gwamnati sun yi musu wasu abu kaman therapy, counseling ko wani abu? Tace ko ganin mutanen gwamnati da ido ma bata taba yi ba, balle har a yi musu counseling ko a yi musu wani duwa
a tumana ba su wasu shawarwari yadda hankalinsu ba zai na tashi sosai ba.
Yawwa yawwa, hakan nan ba yi ba. So yanayi da ake ciki dai yanzu to halin ba daɗi gaskiya, ba daɗi. Tun last September na yi tafiya, last year September na je gida na ga mama na yadda take. Gaskiya abun ba daɗi. Za ka ga tana zama haka sai ta fara kuka, tana kuka ba bai ya tambaya menene damuwa, kawai tana tunanin Elizabeth sai ta fara kuka. So yanayin dai gaskiya ba daɗi.
Shin fita gidan naku har yanzu yana nan a cikin garin Chibok?
Eh to, yana nan a ƙauyenmu a Chibok.
Ma'ana yanzu mutum zai iya tashi daga nan Abuja ya tafi Chibok ya kai ziyara wajen ƴan uwansa ya dawo ba tare da yana jin wani tsoro ba?
To, ko ni da nake maka magana yanzu in ka ce mana je kasan Chibok ina tsoro, don ka ce maka za ka iya tashi ka je ga tangardan kuma ka je ka faru da haduda abin da bai shi ba.
Amma an ce ai babu wata karamar hukuma ko wani waje da ya saura hannun ƴan Boko Haram.
To, ka dai ji baba ya gaya maka cewa shekarun jiya nan an kwace gari a kasan Chibok, kuma akwai garuruka wadda sun fi guda 10 yanzu a hakan nan suna hannun Boko Haram. Tunda ba mutane a ciki, to wake ciki? Boko Haram sun zo sun kori mutane sun dauki garin. So in wani ya ce maka ba kasan da ke hannun Boko Haram, to ta wasu gefe watakila, amma ta gefen Chibok kam.
A to, ku dai ba ce karamar hukuma gaba ɗaya ba, watakila suna rarrabe a wasu lunguna ko cikin duwatsu da sauransu kenan.
To, a kasar Chibok dai wurin da za a ce dutsuna guda ɗaya ne wanda ke asali kasan cikin Chibok ɗin da kanshi, wanda na sani wasu wuraren manyan garnuka ne, kuma garnuka da suke karɓa manyan ward ne suke karɓa. So ba karamin wuri wanda za a ce a wannan Jos isa yi na karamin town ba ne, babban town ne suke karɓa.
Yawwa, to a ƙasar mai gari ka ji tarihin ma yadda da aka samo matan ma waɗannan har da suka kai 700, hatta wasu daga ƴan uwansu da ma shi mataimakin shugaban ƙungiyar al'ummar Chibok a lokacin na nan Abuja ba ma bar shi ya shiga ya gansu ba. Shin Kasimu, wace dabara ce wannan da gwamnati take ɗauka ta yi wannan irin matakin?
Zai yi yadda ya faɗa din, tun da ba na nan aka yi ba zan ce ba haka nan ba. Amma dai a sani na sanin ka kai ma, ƴan matan nan har gaban shugaban ƙasa an kai su. In akwai wasu shawarwari da ko likitoci ko jami'an tsaro suka bada na hana mutane su yawaita a kansu, to wannan watakila shawara ne na wadda ta danganci kulawa da lafiyansu, shi yasa aka ɗauki wannan matakin. Kuma duk duniya sun gani inda ake da lokacin da aka je su a Women Development Center da aka fara rehabilitating ɗinsu, mun gani ku ƴan jarida kun ɗauki hotuna kun nuna mana yadda suke yi. Don haka zai yiwu an hana su ganin nan don wasu shawarwari na likitoci ko na jami'an tsaro. Mutane ne wadda suka rabu da gida, suka rabu da mutanen da suka sani na tsawon lokaci, kasan suna cikin wani yanayi na birkita da tashin hankali. Mun sani kuma likitoci suna da ka'idojinsu yadda suke kulawa da mara lafiyansu. To don haka in su likitoci ko jami'an tsaro sun dauki mataki na hana yawaitan mutane akan su, to ina gani ba zai zama to gwamnati ta yi daifi don ta dauki mataki da za ta kare wayannan yan matan ba.
Amma ni na ga hotunan da wasu daga cikin iyayen su ma har an nuno suna goya su, za ga uwa sai ta ma dauka cewa ko yan ta tare zuma jariri ya ce idan muna maganin lafiya ne yadda suka rike goyon su na akwai ma wani abu da ya shafi lafiya ko kasum
ba dai dalili kawai. Ai lokacin da aka bar iyayen har suka zo suna goyon sai da suka dan wasu guje-gujen su wadda abin da za su yi akai.
Kasum mai gani ne a maganganun wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, kamar yadda ina jin ko dazune shi kekin wuce yake fada, ni ma ina nan lokacin da aka rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan Mayu shekara ta 2015 da yake cewa sai an kwato matan Chibok, mana in ba an kwato matan Chibok to ba a yi nasara kan gamawa da Boko Haram ba. Har yanzu kuna kan wannan baka cewa sai an kammala kwato su, sannan dan ana cewa lokacin an gama da su amma wato technically zan iya cewa an karye lagon su kenan.
Karye lago kowa ya yadda, ba gwamnati kadai ba, duk duniya an yadda, kuma kai ma shaida ne an karye lagon su. Tunda zaka fita nan cikin garin Abuja ka zagaya duk inda kaga dama ba inda aka ba hantitin da aka toshe wannan batun ma karye lago wannan bai taso ba, kowa ya gamsu ba ja akan wannan. Sannan yadda yayi alƙawarin duk da ba kwato su gaba ɗaya ba, alhamdulillah mun gani an fara. Tunda an fara muna da yakinin insha Allah kafin gwamnatin nan ta gama insha Allah za a gama kwato wayannan matan gaba daya.
Kasim bari ma mu tambaya ma na ta karshe kawai in yaso mun koma wajen keke shi ma ya rufe mana. Kusan akwai masu ra'ayi musamman ma mutanen wannan gwamnatin cewa tunda shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan mulki kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa, kada ma ba sai ka fito kan titi kana cewa kwato matan Chibok za a kwato su, wannan ya kai ga hari aka kai nan Unity Fountain, wato wannan dandali da ake gwagwarmayar maganan kwato matan nan. Me yasa kuke daukar irin wannan matakan ne cewa kowa ya koma gida ya kwantar da hankalinsa kawai ma za a gana ta daukar matakan da suka dace?
Wato kar ku hada abubuwan ishin wannan dandalin, akwai wasu abubuwa na tsaro daban wanda bai shafi wayannan masu fatukar kwato yan matan Chibok ba. Kai ka sani yanayin tsaro da muke ciki, ka san wasu sun shiga rigan wayannan masu fatuka suna zuwa suna yin wasu abubuwa na son ransu, wannan wanda kowa ya sani. Kuma akwai wasu da suka zo zanga-zanga a wurin nan, suka fasa motoci, suka duk wanda yake wucewa a wannan lokacin ba wanda ba a fasa mai mota ba. To kaga wasu suna so su yi amfani da masu fafutukan kwato yan matan Chibok su jawo fitina a ƙasa, wanda kuma ko kai zaka ba wa gwamnati shawara kar ta yadda ta bari abun da zai zo ya taga da hankalin ƙasa da kuma ya tada hankalin ɗan ƙasa, sannan musamman ma a wannan birnin tarayya wanda shine fiskar Najeriya, wanda duk duniya wannan gari suke kallo su yi hukunci akan Najeriya.
To kin ji yanda abubuwa suke kaya,
wallahi kuwa
abubuwa da ya gashi nan da ya
ba sai dai a hankali dai, insha Allah ya rufe asiri.
Gashi wasu suna ta magana gwamnati tana ta kokari, wasu kuma suna wannan. To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta taimaka min ta bada umarni Sa'ida Hamdan, da injiniyan mu na yau Rob McLean, da kuma abokiyar aiki na Amina Buhari Auna, ni Muhammad Hafiz Babale daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
Ba za su bari ba.